Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Ibrahim Zakariya ya fita daga hayyacinsa a lokacin da ya makale kusan kwanaki biyar a karkashin buragujen gidansa, biyo bayan girgizar kasa da ta afko a Turkiya da Siriya a cikin makon nan. Dan shekara 23 mai aiki a wani shagon sayar da wayoyin hannu a garin Jebla na kasar Siriya ya rayu ne da ruwan dauda da yake diga a kansa, kuma daga bisani har ya fara fidda rai ba zai rayu ba. Na ce na mutu, kuma mawuyacin abu ne na rayu, inji Zakariya, wanda aka ceto shi da yammacin ranar Juma'a. Yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a gadon asibitinsa a jiya Asabar a garin Latakia da ke gabar teku, inda mahaifiyarsa mai shekaru 60 Duha Nurullah take murmurewa. Kwanaki biyar bayan wasu gagarumin girgizan kasa guda biyu da suka yi sanadiyyar rushewar dubban gidaje suka kuma kashe mutane 28,000, sun sa miliyoyin mutane sun rasa muhallansu. Kana masu aikin ceto sun kubutar da wasu da ake shakku ko za su rayu a ciki, har da wani jariri mai watanni 7 da haihuwa. Yakin da Rasha ke yi a kasar Ukraine ka iya ci gaba har abada, inji shugaban kungiyar sojan hayar Rasha ta Wagner Group. A cikin wata hira ta faifan bidiyo, Yevgeny Prigozhin ya faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa za a iya ɗaukar watanni 18 zuwa shekaru 2 kafin Rasha ta karɓe cikakken ikon yankin Donbas mai masana'antu a gabashin Ukraine. Prigozhin ya lura cewa yakin na iya tsawaita tsawon shekaru 3 idan Moscow ta yanke shawarar kwace yankuna da dama a gabashin kogin Dnipro. Yayi waɗannan kalaman ne yayin da ake shirin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a jiya Asabar cewa bayanai daga hukumar kula da laifuka ta tarayyar Rasha sun bayyana raguwar adadin ɗaukar fursunoni da kungiyar sojojin hayan ke yi tun cikin watan Disamban shekarar 2022. Ma'aikatar ta ce akwai yiwuwar an sauya ainihin labarin gaskiya game da aikin da Wagner ke yi a ƙasar Ukraine, inda aka tace ana ɗaukar fursunoni kuma aka rage yawan ɗaukar masu aikin sa kai. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta kuma ce yanzu Rasha na fuskantar mawuyacin zaɓi na ko za ta ci gaba da rasa ƙarfin sojojinta da rage manufofinta ko kuma gudanar da wani nau'i na ɗaukar mayaka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya faɗa a jiya Asabar cewa bisa umarninsa, wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba, wanda ke shawagi a saman yankin Yukon mai tsaunuka a Canada, kwana guda bayan da Amurka ta ɗauki irin wannan mataki a kan Alaska. Rundunar tsaron sararin samaniya ta arewacin Amurka, haɗaɗɗiyar ƙungiyar Amurka da Canada da ke ba da kariya ga sararin samaniyar ƙasashen biyu, ta ce ta gano wani abu da ke shawagi a ƙololuwan sararin sama a arewacin Canada. Ba a dai bayyana irin nisa da abin ya yi ta sama ko kuma wani irin abu ne. Trudeau ya ce ya kuma yi magana da shugaban Amurka Joe Biden, wanda shi kansa ya ba da umarnin saukar da wani abu da ba a tantance ba a yankin Alaska mai nisa a ranar Juma'a. Wani mai magana da yawun rundunar Manjo Oliver Gallant ya ce an tura dukkan jiragen saman Canada da na Amurka da ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen biyu ta NORAD. Jiragen sun yi kace-kace da abin, kuma wani jirgin Amurka ne ya harbo shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi maraba da sabon shugaban ƙasar Brazil Luiz Inácio Lula da Silva a fadarsa ta White House a ranar Juma'a, inda ya nemi ƙarfafa alaƙa da al'ummar kudancin Amurka biyo bayan hare-haren da aka kaiwa demokuraɗiyyarsu. Biden ya tabbatar da goyon bayan Amurka ga demokuraɗiyyar Brazil. Manyan ƙasashe masu bin tafarkin demokuraɗiyya, Brazil da Amurka sun tsaya tare. Mun yi watsi da tashe-tashen hankula na siyasa, kuma muna tsananin mutunta cibiyoyin demokuraɗiyya.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki nune. Kasuwa
akai miki nune.
Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu.
Shirin kasuwa akai miki dole yau dai yana nan ne a kasar jamhuriyar Kamaru, inda muka jira birane guda biyu, birnin Gangare da kuma cibiyar kasuwancin kasar ta Kamaru Duwala, inda muka yi hirarraki da 'yan kasuwa waɗanda suke da kayayyaki, imma ta ɓangaren cimaka ne ko kuma ɓangaren kayan masarufi da kuma kayayyakin da al'umma suke amfani da shi na yau da kullum. Ga dai yadda hirar tamu ta kaya. Hajja mai ga assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ga ki na ga shagonki a makare da kaya, kayayyaki daban-daban. Shin daga ina zuwa ina kike saro wannan kayayyaki?
Eh to, kayan ana tuwo min daga Dubai zuwa ma Najeriya Kotonu insha Allah.
Na'am, ya farashin nasu.
To farashin da muna sa ta da sauki saboda kowa ya samu.
To yanzu kwastomomin ki suna kuka ne ko kuma wajen tsawala musu farashi da
ake? Ba na tsawala musu saboda in sun zo gobe su kuma su dawo insha Allah.
To wajen takardu ko kuma haraji da kuke biya na custom, yaya wannan wajen kula da matsaloli?
To abin da sai a hankali sai mu ci alhamdulillah.
Ko? To ya kamar tarikan nan su kuma na ga akwai manyan tarika da sauransu. Su kuma su ma daga can Dubai ne ko?
Eh daga can ne, don tulare muna da na gida, muna da na fata, muna da na kayayyaki. Muna da wanda kuma muke kona na kamshin gida. Turaruka ne masu gamsarwa sosai wallahi.
To wannan yana kira zaki wa customer ki domin su shigo wannan shago.
To inda ya musu kira dai su zo saboda farashi inda muna sassauta shi, kuma akwai kayayyaki masu kyau wanda in sun tafi gida za su amfani da shi za su ji daɗi insha Allah.
To kaman kuma ta ɓangaren su turare da kuma jakunan mata duk gashi nan na gani, ya kike gani wajen yara matasa wanda ke za su yi aure? Ina ga za ki so su zo domin su dinga ganin abubuwan da suke wucewa.
Wannan kama haka ne, muna da kaya da iri ga su nan kaman da ka gani da ga hijabai ga su himan na sallah wanda yan mace ta saka ba shi ta nemi mayafi ba yana lullube ta sosai sosai. Ni dai kira na zuwa su zo dai insha Allah ba za su yi nadaman zuwa ba.
To gwamnati kuma wani kuka da take musu wajen rage muku haraji na kitas kenan wanda kuke biya shekara a kowace shekara?
To gwamnati mu dai kukan mu su sassauta mana saboda yanzu abin da sai a hankali komai dai ya karfi, kuma muna kai musu kuka saboda su sassauta mana.
Shirin kasuwa ya jira wata babban kasuwa da ke birnin cinikayyar kasar Kamaru Duwala. Yanzu haka ina tare da wannan kasuwa wanda ke sai da wake na miya farin wake kenan, da gyaɗa, da albasa, da kuma jan wake, wanda ke a kasar Kamaru an fi amfani da irin waɗannan kayayyaki musamman wajen yadda ake cimaka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Za mu yi magana kan gyaɗa, shi yanzu suna tsada.
Yanzu gyaɗa buhuna wake sayarwa
kenan. Ya kai ma jaka 70.
Jaka 70 kudin Kamaru.
Insha Allah.
Kamar 70 kenan.
Insha Allah.
Na'am. To wake ba.
Wake shi ma jaka 80 shi ma.
Jaka 80.
Haka ne.
Daga kamar 80 kenan.
Haka ne.
Kudin Najeriya a naira kenan. To ya kuma sauran kayayyaki yanzu?
Albasa yanzu yana da sauki yanzu, ba sa da yanzu. Hukun jaka 30, da jaka sai jaka 80, yanzu jaka 30.
Yanzu jaka 30
shi ba ne ya sauka. To
ya kamata faruwa ba?
Dabaruwa shi ma yana tsada. Shi ma ya kai jaka 140 haka.
140 yanzu haka.
Yana tsada shi.
Na'am. To yanzu me kake fata ga gwamnati?
Insha Allah wannan kaya ne lokacin idan sabo ya fito zai sauka, ko da gwamnati bai yi magana ba. Lokacin kuma
yayi damon ya kare zai sada wannan haka ne.
Assalamu alaikum Mama Saidu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malam barka da wuri.
Yawwa.
Auna lafiya ko?
Alhamdulillah.
To alhamdulillah dai kam lalle yanayi kam na kasuwa yanzu sai dai mu ce sai godiya. Amma kam nama yayi tsada. Saboda gaskiya sanu yana da tsada.
Sanu
da ganar ake kawa. A kowane lokaci arewacin ƙasar Kamaru ake kawo wasu ma tun daga Chad ake ɗauka saniya ake kawo. Kaji abin da ya sa kafin saniyar ta zo nan ga dai kam saniya ya yi tsada. To yanzu abin ya zamanto kuma kullum masu shanu masu ɗauko shanun su taho sukan samu matsala a hanya. Wurin da yake da gate guda biyu ne yanzu sai ka tar da gate guda huɗu kuma kowane gate kuɗi yake so. A da taren yake ɗauko saniya 5,000. Tun daga Marwa har Zoki Duwala amma yanzu saniya daya abinda za a dauko ta karan sai mil
duka
45 ake dukuwa ka gani ba kenan kuma hanya wurin da ya kamata a bada sai mil to yanzu ya kai sai ka bada kenzi mil ko dimil a kyadika ka gani abuna wanda yake hayya kullum tana kara tsada to haka ne yasa su kullum naman yake kara tsada mu kuma nan wajen da muke sayarwa yanda ke zo ka siyo saniya idan aka ji auna ma za a yi idan baka da kudin sayan saniya wannan zai saya kai kuma sai ya zo ya yi fezan saniya auna ma in ka kama kilo 200 haka zaka saya idan ka saya kai kuma zaka zo kana saidawa ɗan kilo kowa samfurin yake biya yanzu idan ka saya to nan wani lokaci nan ma akwai wuya shi mai saniya yana kuka kudin shi bai yi ba kai da ka zo aka yi ma fezan kilo 200 ko kilo 200 ko ka zo ka sayar kai ma sai ka tar da kudin naka bai fita ba.
Yanzu na kuke saida kilo da yake
yanzu kamar kilo mai kashi muna saida turuwa mil mara kashi shi kuma jika 3.5
na
kaji yanda muke sayarwa
ya tsakaninku da su kwastomomin ku ko suna muku kuka
a gaskiya su mutane na kuka a tsakani da Allah mutane na kuka
to wani kuka zaka sa gwamnati
to yanzu mu abinda muke yi ma gwamnati kugansa ya taimaka a yi sauki a hanya wajen transfer kuma nan ta bangaren masu ɗaukowa shanu suna kawowa a gaskiya tsakani da Allah gwamnati ya kamata ta sa hannu a daga ciki saboda duk aikin da aka ce gwamnati ba ta sa hannu a daga ciki ba to talaka zai sha wahala saboda duk wanda ya zo ya sa kuɗin sa ya siyo to yanda ya ga dama zai yi da talaka inda mai kuɗi ne
to ana takura muku wajen
ana takura muna sosai wallahi a tsakani da Allah mu jama'a suna takurawa ana takura mana sosai
alayhi salam sani assalamu alaikum barka da warhaka
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
ga ka gani yau shirin kasuwa ya kawo maka ziyara shin wannan kasuwanci da kuke gudanarwa a kasar Kamaru kuna samun mafita kuwa tsakanin ku da customerin ku
to alhamdulillah mun gode wa Allah an dai aka ce ba samu mafita ba wa Allah godiya ba a kowane yanayi sai wa Allah godiya muna samun tagomashi alhamdulillah duk da dai yanzu lamarin yanda kasuwanci ya zama ɗan yin kasuwa online din nan kusan duk sun bata al'amura yanzu sai ga inda mu ma muke zuwa mu je mu soka mu zo mu sayar su waɗanda muke saya wurin su kuma suna tura online su ba da farashi kuma ƙasa da namu kaga sai tsananin rabo za su sayi namu to da wannan kalubalen ma a bangaren mu
wato yanzu kasuwar da ake yi ta zamananci ta nan wata dakile kasuwa wanda aka gada tun iyaye kenan
tun iyaye da kakanni gaskiya kasuwa online na neman batawa in banda ma kuma kalubalen da yan online din suke samu su kayan da za a turo a nuna maka daban dan kaya ne wanda yake jan hankalin mutum za a nuna mutum online sai ya aika da kudin sa kuma yanzu sai kayan da za a turo masa ba wannan kayan da ya gani ba
ba irin
na inda Allah yake yawa dan mu zahiran zahiri ake magana ka zo ka gani ka zaba ai ciniki kamar dai da aka saba tun yayi da kakanni to su kuma turo ma za a yi wani karshe sai kayan da ya zama masa waiwa a can bai saiwa sai turo maka tunda ka riga ka bada kudi tunda nesa kake bayan da za ka yi
haka zalika ga yadda kuma hirarta mutum kaya da al'umman birnin Gaundare cibiyar Adamawa a can arewacin ƙasar Kamaru su ma sun faɗi albarkacin bakinsu da kuma irin yadda suke bukata gwamnatin ƙasar Kamaru ta dingaye musu wajen yadda za su yi su samu al'amura da sauki
Assalamu alaikum jama'a barkan ku dai da baraka da ana yi muku fatan alheri da fatan amoni lafiya mu dai abu ne ke gaban mu gaskiya muna fama da wahala alhamdulillah ga alhamdulillah ba wani abu nan na sosai amma dai muna fama da rashin kasuwa da sauransu da dan fitinoni karan duk adal misal kamar mu anan Gaundare a fiti martin nan kudin wuta ma a kasuwan wuta ma a subati man nan wannan ma ya sai tumu karfi sai aka maka takardar wuta na ɗakin ka daya da dan amfuri ka daya ko biyu takardar wuta kamar jaka 15 jaka 20 haka to mu dai gaskiya ba mu gane ba an san dai abun halin da yanzu haka ake ciki
to assalamu alaikum yawa ni ne Muhammadu Sani anguwan ta fare a kasuwan Petit Marché mai sayar da kayan robobi to na farko dai matsalan da muke ciki a yanzu a tafiyan da muke muna da matsaloli da yawa na shanin kasuwanci to ka san kasuwanci tana da abu daya to yanzu kaga matsalan da muke ciki kowa ya kama ya shiga kasuwanci harka ya zaman to bai tafiya kowa kaga kowa a ce kowa na kasuwanci nan bayan da harka je ya tafi shi farkon abin da kowa ya shiga kasuwanci kuma ba sanawoyi kowa an yi rike kudi kadan ya je banki ya dauki kudi matsalan shi ya shiga kasuwanci to hakan nan kuma yana da damuwa da yawa kaga in wani ya kama wani aiki wannan ya kama wani aikin wannan ya kama wani daban za a samu a samu mafita amma kowa ya shiga kasuwanci nan yanzu a tafiyan da muke nan kuma yana tsaye waje daya masu zuwa sai babu wanda za su shigo kasuwan ma babu sai ku zauna ku ye ku ne kawai tsakanin ku kuna nan kuna ta dan tadi ba a cin kasuwa shi ya kawo nan hiran kuma na biyu kuma yanda za a yi a magance mana dole ne shi a samu yanda za a yi a samu ma mutane hanyar aiki in ana so kasuwa ya ci gaba kam in dai hakan nan kam ana tafiya hakan nan kam kasuwan ba zai taba ci gaba ba
Mama Awal Garba murya Amurka daga kasar Kamaru
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin daukar matakan kariya Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afrika kamar su malaria da cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis. Da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow shi sa ake ce mishi cutar yellow fever amma da dan shi yellow fever din shi ne akwai riga kafin ta shi sa lokaci ake bubbun mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo a yi mishi riga kafin ta
so wadanne irin cututtuka ne wadanda suke alaka da zafi wadanda akai sha kula tun bangaro da su ko kuma ba a kula da su
wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsagiya ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi su ne cutar ya fi kamawa yana kama manya amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko ya wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta alamomin shi shine akwai zazzabi ciwon gabobi tari kuraje a jiki kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani, idan ba a yi ba da magani ba ko ba a yi maganinta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara. Abubuwan kenan. Kuma a cikin alamominta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari. Shi sa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness.
Wato cutar dindini?
Eh, shi dindini din. Shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba. Shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne, shi yana da girma kuma baki ne. Shi ma tsutsa ne, idan kuda din ya dauki tsutsar, duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su. Sai idan ya ciji mutum, haka zai saka wa mutum cutar. So alamomin shi ne zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata. Sai kuma abinda ya faru daga baya, sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance. Yeso wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis.
Ana samun ta daga ƙasa kenan.
Ita daga ƙasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba ƙasa da yake hade da kashi mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din, kuma bai wanke hannun shi ba, ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi ba da magani ba da wuri mutum zai iya samun taban hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai, saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kama a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din. Amma ba a sani ba, su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti, amma akwai cututtukan sosai.
Kaya ake magance waɗannan cututtuka?
Okay. Dukan su idan mutum ya san alamomin, ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai, idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani, idan mutum ya shafo na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'inda kuma akwai rigakafinsu, kamar da na ce daga baya yellow fever, da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin, wannan yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin, saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗayan nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Okay, idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaƙa da zafi, kuma waɗanda aka yi shakulatun ɓangaro da su, misali irin su yawa, irin su dindini misali, ko abin da ya shafi ido, idan tana da ciki kuma ta haihu, akwai yiwuwar ɗan na iya kama da wannan cokokuwa?
A'a, su wa'annan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki, amma wannan ba sa cikin su. Wannan shi sa awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci, saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta, idan akwai abin da ke damun ta kaga lokacin za a gane tun wuri, sai a fara ba da magani. Saboda haka shi sa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai-akai, lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je.
Waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma musamman a nan Afirka dangane da waɗannan cututtuka da suke alaƙa da zafi, waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba?
Na farko, idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti, ta nan za a gane me ke damun shi. Bayan nan kuma abinda mutane za su iya yi on community level a cikin al'umma shine tsaftace wuri, kaman kwashe shara, sharar wuri, share kwata, irin kududdufi din nan, duka gyara wuraren naka, kaga kaman sauro din nan duk a kwata suke, ko wuri mai datti duka dai, in aka kwashe abubuwa din nan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan. Saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi, ya tsaftace muhallin shi, yana da mahimmanci. Kuma idan mutum bai da ruwan famfo, ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa, shi yana da tsafta, amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri ɗaya din nan, idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya yi amfani da shi. wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimaka wa kanshi na wajen karewa daga waɗannan cututtuka.
Masu sauraro ka da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau ƙwararru da masana na bada shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi, domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa. Haka kuma shan ruwan yana ƙara wa mutum ƙarfi da kuma bada gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka, tare da ƙara bada garkuwa ga jikin ɗan adam. Da haka dai kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokin aiki na Alhassan Bala da kuma Dr. Hajir Mamman Nasir da sauran abokan aiki wanda suka taimaka danganin shirin ya zo gare ku, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Hana Waiki Buru, ina aiki Ecclesia a Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship cikin garin Kaduna. Bai caka ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai, kristoci da mabawanta addini a Nigeria. Jama'a, dole kowane mutum ya ji tsoron Allah, domin littafin mai tsarki ya yi mana maganar zaman lafiya a littafin Matta Sura 5 aya 9, da cewa masu albarka ne ku masu sada zumunci ko kuwa masu wanzar da zaman lafiya. To, ko kai musulmi ne, ko kai krista ne, ko kana bin wata addini daban, to ga magana nan. Maganar zaman lafiya ba na krista kadai ba ko na musulmi kadai, bil'adama ne gaba daya. Hadda dabbobi da mahalli na bukatan zaman lafiya, duk abin da ke da rai na bukatan zaman lafiya. Domin da haka ina so in kira ga ya ku matasa, matasan Najeriya tun daga arewa har Najeriya gaba daya, matasan kristoci ne ko matasan musulmi, mun san cewa akwai tarbiyya irin ta addinin krista ko ta addinin musulunci, akwai tarbiyya irin ta iyaye da aka yi mana tun muna yara, akwai tarbiyyan da aka yi mana ko ta ilimin boko ko ta ilimin addini. Domin da haka ina son kira ga ku matasa, an fara kujin siyasa, kakan siyasa ta bayyana, masu cin da zufanku sun saba za su yaudare ku akan son biyan wa kansu bukata da iyalansu, su yi amfani da ku don samu kuri'u su ci zabe a maranan rantsar da su. Ba za a ma tuna akwai talaka a kasar nan ba, sai dai su da iyalansu da abokanansu. Ko ku a baku kwaye ko ɗan kudi don ku sai da yancinku. To, don Allah matasan arewa, don Allah matasan Najeriya, ku ji tsoron Allah. Kada amfani da ku waye a je a yi bangan siyasa, a je ana fada ana kashe-kashe ko kuwa a zub da jini waye domin a biya wa wani bukata kuma a barka a tutan babu. Ina roƙonku matasa, kada ku sai da yancinku. Ku zabi nagari na kowa mai tsoron Allah. Kada kuma amfani da ku akan cewa ku yaki wani domin ko kuwa fatin ku ba daya ba, ko kuwa kabila ko jinsi ko addini ko bangare. Kada ku yarda a yaudare ku, an dade ana mana yaudara, an dade kuma ana zaben tumun dare. Don Allah ina kira gare ku matasa, ku ji tsoron Allah, ku zama masu wanzar da zaman lafiya kowane mataki, ku zama masu tsoron Allah kowane mataki. Kada ku yarda amfani da ku a cutar da wani a wannan kakan zaben. Bari Allah Ubangiji ya bishe mu da musulmai da kristoci da sauran mabanta addini a Najeriya. Mu san kiman rai da kiman kawunanmu da kiman addininmu da irin tarbiyya irin ta addininmu, domin kada mu gaya su amfani da musu cutar da mu. Allah shi ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.